أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka, yammacin Juma'a, yau 12 ga watan Shawwal shekara na 1438 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 7 ga watan 7 shekara na 2017. A wannan masallaci ne albarka, masallacin Abubakar Siddiq da ke nan Bukarare cikin garin Lafiyan jihar Nasarawa, domin ci gaba da tafsirinmu na mako-mako. Muna ƙara jaddada godiyanmu ma Allah Maɗaukin Sarki da ya raya mu muka kammala azumin watan Ramadan, maka kuma samu dama na yin tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda shi ma muka saba yi a wannan masallaci. Allah Maɗaukakin Sarki ya bamu ladan duk waɗannan ayyuka da muka yi. To, ga shi za mu ɗora daga inda muka tsaya a tafsirin mu na Ramadan, kamar yadda mun sha faɗa cewa da izinin Allah a wannan masallaci tafsiri baya yankewa. Muna yi kowace Juma'a, matuƙar mun samu dama haka ɗin. Sannan daga inda muka tsaya muke ɗorawa a tafsirinmu na Ramadan, bayan Ramadan mu sake ɗorawa daga inda muka tsaya a tafsirin Ramadan ɗin. To, a cikin tafsirinmu na Ramadan mun tsaya a aya na 187 a cikin wannan sura mai alfarma, sura mai albarka, suratul baqara. Don haka yanzu za mu ɗora kenan daga aya ta 188 a wannan sura, da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya mana jagora. Arin da muke bi na tafsirin dai shi ne wanda za mu ci gaba da bi, ba mu buƙatar mu maimaita domin duk mai zuwa da mai sauraro ya san tsarin da muke tafiya a kai, sai dai kawai mu ƙara nanata abu guda da muka saba nanatawa, cewa duk lokacin da muka ga buƙata na faɗaɗa wata mas'ala wacce take ta shafi rayuwar mutane, to mukan yi wannan ɗan. Sannan kuma ba zurfafawa a abubuwan da suke na ilimi ne zalla, wanda sai ɗalibin ilimi ne kawai zai fahimta ko zai iya amfana da shi. Don haka za mu ɗora daga inda muka tsaya. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
نعم. الله مدوكين سركينا شوا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم kada ku ci dukiyoyinku bainakum a tsakaninku bil batili ta hanyar da take ba ta gaskiya ba wa tudlu biha ila al hukam kada ku mika dukiyoyin nan naku zuwa ga mahukunta li ta'kulu fariqan min amwalin nas domin ku ci wani sashe na dukiyoyin mutane bil ismi da sabo wa antum ta'lamun alhali kuna da masaniyar cewa haka din laifi ne sabo ne a kuskure ne wannan ayar malamai suna tattaunawa dangane da alakar ta da ayoyin da suka gabace ta ayoyin da suka gabace ta ayoyin da suke magana akan azumi na wato ainihin wata na Ramadan kuma mun sani azumi yana nufin kamewa ne daga barin ci da sha da saduwa waɗannan sha'awoyi ne guda uku wanda suke da tasiri sosai a rayuwar ɗan adam dan haka aka umurce shi da ya kiyaye waɗannan sha'awoyi guda uku ɗin aka yi masa saitin su ta hanyar yin azumi sai waɗansu malamai suke cewa wannan aya ɗin ciko ne na bayani akan wata sha'awar da ita ma tana da zurfi a cikin ɗan adam kamar yadda waɗancan sha'awoyi guda uku ɗin suke shine son dukiya son dukiya abu ne wanda yake cikin fitra na ɗan adam kamar yadda yake son ci yake son sha yake son saduwa aure Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wannan a wurare da dama a Al-Qur'ani mai girma misali Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da mutum wa innahu li hubbil khairi la shadid lallai mutum mai tsananin son alheri ne alheri anan malamai sun fassara shi cewa shine almal mutum mai tsananin son dukiya ne haka nan wannan alkhairin mun ganshi a baya yayin da muka yi tafsirin ayar wasiya kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidain muka ce alkhair anan yana nufin dukiya to almuhim wannan waje guda kenan wa innahu lihubbil khairi lashadid lalle mutun yana da tsananin son dukiya to wannan so na dukiya da ke gariza ce ta ɗan adam sha'awa ce a jikin ɗan adam ita ma tana buƙatar a saisaita ta in ba haka ba ɗan adam zai wuce gona da iri shi yasa sai Allah ya cike magana dangane da abin da abubuwa na sha'awa da ya dace mutum ya kame sai ya magana akan wannan sha'awar ta hudu ita ce sha'awar dukiya wannan shi ne abin da na faɗa mana a yayin da muka yi fara fassara ayar uhilla lakum laylatal siyam nace jumhurin malamai suna ganin ayar karshe kenan da tayi magana akan azumi na watan ramadan sai nace wadansu malamai suna ganin cewa ayar karshe ita ce wannan wala ta'kulu din shiko ne akan magana dangane da azumi na faɗa mana cewa al-sheikh muhammad atiya salim abinda ya faɗa kenan cewa Yusuf Ali mai translation da commentary na Al-Qur'ani na Turanci shi ma abin da yake tafiya a kai kenan suna cewa wannan cikon bayani ne ko da shi aka rufe bayani akan azumin watan Ramadan saboda haka in ka tashi magana akan ayoyin da suka yi magana akan azumin watan Ramadan zaka sa wannan shine karshe da dama kuma daga cikin malamai suna ganin ba karshe bane amma dai akwai alaka aya ce mai cin gashin kanta da aka dora ta akan bayanin azumi saboda wannan alaka din to mai cece alaka din alakar ita ce duka waɗancan sha'awoyi ne ake buƙatan ai musu saiti, wannan ma haka yake, yana bukatan ai masa saiti, wadancan ba su fi wannan hadari ba. Al-Imam Muhammad Abdullah Daraz a cikin Annaba'ul Azim yake cewa munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabace ta shine cewa yayin da Allah madaukakin sarki ya bayani akan azumi, kamewa na wucin gadi daga abin da yake halal, sai ya ci gaba a wannan aya din da bayani akan kamewa na dindindin dangane da abin da yake haramun. Ha, shi da sha da saduwa da aka hana mu a azumi da rana, ai halalun ne ga mutum ya yi da iyalansa ko? Saduwa kuma ci da sha halalun ne. To kun ga hani ne na wucin gadi na ɗan wani lokaci, wata ɗaya kawai. Wannan kuwa kamewa ne daga ci wanda yake haramun, kuma na dindindin shi ba shi da lokaci. Wanda inda za ku tuna mun faɗa muku cewa maksudin samu mai azumi har na wata ɗaya shine musaba kamewa daga abin da yake halalun, domin ya taimaka mana wajen kamewa daga abin da yake haramun. Idan ka iya kame daga abin da yake halal, to ya dace a ce abin da yake haram za ka fi iya kamewa daga barinsa. To shine sai Allah ya ciko da wannan, kun yi azumi na wata ɗaya, kun kame daga ci da sha da saduwa na halal, to akwai kuma wani abu fa wanda shine zai nuna cewa lallai tarbiyyar da aka so a yi muku na azumin nan kun samu wannan tarbiyyar din, shine abin da ya shafi dukiya na haramun, to kada ku ci shi har abada. Ya zanto wannan azumin ya yi muku tarbiyyar da za ku samu takawa ɗin, in ko ka samu takawa to kai da haramun sai dai kawai irin wannan da ake cewa illal lamam, za ka ji kana kyamatta, kana gudun duk wani abu wanda yake haramun. Suka ce wannan ita ce munasaba ɗin. Al-Imam At-Tahir ibn Ashur shi yake cewa munasabar wannan aya ɗin da ayar da ta gabata shine Allah madaukakin sarki ya yi magana a ƙarshen wancan aya akan ci, anan ba al'akal ba wala ta'kulu, a can ya yi magana ne akan wani nau'uka na ci da ya hana mu. Kada ku ci amma sai daga lokaci kaza, ko fal'ana ba shi wanda ta goma ka tabar Allah lakum wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masa. Karshe sai ce tilka hududullahi fala taqrabuha, yace wannan zancen Allah ce waɗannan iyakokin Allah ne, kada ku yi kusa da saba masa cikin waɗannan iyakoki. Yace wannan gargadi ne, kada wani yayi jur'a yayi jan ido ya je ya saba ma hukuncin azumi ta hanyar cin abinda ba a yi masa izini ya ci ba. Kaga shi ma nau'i ne na ci wanda yake haramun kenan ko? Sai ya tsora bayani dangane da wani nau'i kuma na ci ɗin, wanda shi ne aklul mali bil batil, shin dukiya ba ta hanyar halas ba. Shi to wannan shi ne munasaba ɗin, an hana ka cin wani abu a can, a nan kuma sai aka zo shi ma magana ne akan wani abu wanda cinsa haramun ne, shi ya sa aka, wannan ita ce munasaba tsakanin waɗannan ayoyi ɗin guda biyu. Allah madaukakin sarki yana cewa wala ta'kulu, kada ku ci. Ci a harshen Larabci al-akl, ko kuma kafin nan malamai suna cewa wannan aya ɗin ɗaya ne daga cikin ayoyi da suka kunshi manya-manyan ƙa'idodi na mu'amalat, wato mu'amala na dukiya a musulunci. Al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki cikin littafinsa tafsir ahkamul Qur'an yana cewa wannan aya ɗin tana daga cikin digadigai, wato tana tabbatar da digadigai na mu'amala kuma ita ce ma ginshiki na cinikayya, ko ginshikin cinikayya a musulunci na ginuwa ne akan ka'idodi guda hudu ko nassosi guda hudu. Na farko shine wannan aya din, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Na biyu shine fadin Allah madaukakin sarki, wa ahallallahu al bai'a wa harrama riba. Allah ya halasta cinikayya, ya haramta shin riba, kudin ruwa. Sai ka'ida na uku ko tubali na uku yace sune hadisai na al-gharar, hadisai da suke hani dangane da cuwa-cuwa, da suke hani da mutum ya karbi ko ya bayar da ko ya sayi ko ya sayar da abin da bai da tabbas a kai, kenan cuwa-cuwa za ta shiga. Wanda Ibn al-Arabi Ibn Ashu ya hakaito cewa, Ibn al-Arabi yana faɗin cewa waɗannan hadisai da suke ginshikai a nan hadisai ne kamar guda 40 zuwa 50. Sannan asali na hudu wanda ake gina hukunce-hukunce na mu'amala kuɗi ko dukiya a kansu a musulunci shine i'tibarul masalih wal maqasid wal masalih, shine lura da manufofi da maslaha. Abinda zai jawo maslaha sai a halasta shi, abinda zai jawo barna sai a haramta shi. Ka'ida ce ta shari'a, yace waɗannan abubuwa guda hudu su ko sune tubali da asasi da ake gina hukunce-hukunce na canje ko mu'amala na dukiya da su a musulunci. Ma'ana yana sai nuna maka cewa wannan ayar tana da mahimmanci ka rike ta kuma ka fahimci ma'anarta, don kai haka zai taimaka maka wajen kare ka daga fada zuwa ga haramun masiya. Hakanan al-Imam Ibn Ashur shima yana cewa wannan aya din aslu tashri'in azimi lil amwali fil islam, wato jigo ne na babban shari'a na dukiya, tsare-tsare na dukiya a musulunci ana gina a cikin bisa waɗansu tubalai. Wannan aya ɗaya ne daga cikin waɗannan a ginshiƙai ɗin. To mai aya take cewa? Shine take cewa wala ta'kulu, kuma dai kada ku ci. Shine na fara bayani al-akal, in an ce ci a harshen Larabci shine mutum ya shigar da abinci zuwa cikinsa ko ta hanyar baki, idkhalu at-ta'ami ila al-ma'idati min al-fam, abinci ka dauka ka saka a bakin ka shiga ciki, wannan shine abin da ake nufi da ci. Kuma daiwa Allah madaukakin sarki yayi amfani da ci da wannan ma'anan ne a al-Qur'ani mai girma, kulu washrabu hani'an, duk abin da ake fara a gidan aljanna cewa ku ci ku sha, wannan din ake nufi. Anan na gidan duniya kulu min rizqihi, kulu min rizq rabbikum washkuru lahu, shi ma a wurare da dama abinda yake nufi kenan, musamman ana magana akan arziki ne na abinci wanda yake imma da tsoro imma na dabba. In an ce ci, to ana nufin shine a sarrafa shi da za a saka a baki ya shiga ciki, kun gane ko? Kuma da wannan ɗin ci ɗin ɗaya ne daga cikin abubuwa da suke wanzar da rayuwa na ɗan adam. Ɗan adam yana da bukatansa, bukata na lalura, dole mutum ya ci kafin rayuwarsa ta wanzu. Allah yake cewa wala ta'kulu, amma a nan duk inda Allah madaukakin sarki ya jingina ci zuwa ga al-amwal, dukiya, ba kawai ana nufin ɗaukawa a saka a baka bane. Shi yasa Abdullah ibn Ashur yake cewa a nan wurin abinda ake nufi da cin dukiya shine al-akhdhu bi qasdin al-intifa' bidun irja', shine ka ɗauki dukiya domin kai amfani da shi ba tare da nufin mayar da shi ba, ka ɗauka kai amfani da shi ya zama naka, ba wai in ka gama za ka mayar da shi ba, ba wai in ka ɗauka ɗin zaka mayar da wani abu a madadin sa ba shine al-aklu da ake nufi anan wurin yace to me yasa aka yi amfani da wannan yace wannan shine abin da yake kama da al-aklu nace yanzu in ka dauki abu ka saka a baka ba dan ya amfane ka bane kuma da nufin ya dawo waje haka nufin ya kuma dawo ko shine zaka dauki abun ne kai amfani da shi ba tare da ka mayar da wani abu a madadin haka din ba shine aklul mali anan wurin dan haka kenan shi da zaka dauka da baka ya shiga ciki ka saka a bakin ka ya shiga ciki daukawa da zaka yi ka aje a gidanka sai da wani ba zai amfana da shi ba sai kai shi ma aklu al mali ina wajen mun gane yace wannan shine abin da ake nufi da aklu al mal anan wurin shine ma'anar al aklu anan wurin shi yasa idan mutum ya baka bashi in ka karba kai amfani da shi ba a ce aklu ba a ce akala al qarda saboda mai ai bashi ne zaka mayar da shi so ba a cewa akal a harshen larabci ma wannan din hakanan wadi'a idan mutum ya baka ajiya ya aje abu a wurinka tana iya zaka amfana da shi ko amma dai daga baya zaka mayar masa da shi so ba a ce ma wannan al-akl yace wa lidhalika la yutlaqu ala ihraqi mali al-ghayri ism al-akl idan mutum yazo ya kone ma dukiya ai yayi ne da wani manufa ai ko shi ya ji dadin shi ne amfanin nasa ko amma ba a cewa ya ci ma dukiya saboda ya kone wannan dukiya din ba a fadan wannan din dan haka yace dukkan wani nau'i abinda yasa aka ce masa anan aka ce aklul mal wannan isti'ara ne na daukan dukiya da nufin amfana da shi ba tare da mayar da wani abu a madadin haka din ba yace wannan shine abinda yake kama da ci ta kowane bangare kun gane shine abinda yake kama da ci ta kowane bangare ka dauka ka amfana da shi ba za ka mayar da wani abu a madadin wannan ba in ka dauki dukiyar wani kai amfani da shi ba tare da ka biya shi wani abu akai ba wannan shine aklul mal bil batil shi yasa Allah ya amfani da al akl anan wurin aklul mal so da dama ayaran alqur'ani yana amfani da wannan ne aklul mal a inda bai dace ba shin da bai dace ba qur'ani yake kiransa yake jingina shi zuwa ga dukiya aklu almal wanda ya dace irin su rizq ne kamar da ake cewa kulu min rizq rabbikum washkuru lahu amma in an jingina ci da dukiya a mafiya yawan wurare alqur'ani mai girma kamar yadda istiqra'i ya nuna haka kuma naga Muhammad Rashid Riba a cikin tafsir al-manar shi ma ya faɗi wannan to za ku ga duk asiyaki ne da Allah yana hana irin wannan shi din misali dai na farko shine wannan wala ta'kulu amwalakum kun ga hani yake yi ko kuma yana hani ne izo ga abin da yake mummuna hakanan wala ta'kulu ar-riba ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa ya kun da kuka yi imani kada ku ci riba ai dukiya ce ko daga amfani da akal a can suratul nisa'i ya sake amfani da irin shigan wannan aya din ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa ta'kuluna turatha aklan lamma kaga turath din dukiya ake nufi ko kaga shine wanda yake abin zargi hakanan innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara kaga amwalal yatama shin dukiyar maraya aga yana magana ci ne wanda yake na haramun. Hakanan alladhina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan. Ya ayyuha alladhina amanu inna katiran min al-ahbari war-ruhbani la yaquluna amwala an-nas bil-batil wa yasudduna an sabilillahi. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل. كاجي شي ما شي ني وند يكي نا حرام وند يكي با با مي كيو با هكذا. واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل دنگن ده يهودا. لولا انهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعمل. سماعون للكذب أكالون للسحت. شيما دوك سفة شتي هدى ما سيوان جن كرياني ما سيوان شن حرام. سوى لك دوك أبن تشاف الدوكيا إن الله يأي أنفاني دا أكل ما ونن دوكيا دين سوى إن يكراشي المال دين كما رديكي أما في أورا ري أنا القرآن كو يكراشي دا سونا سكي بانتتشي نواتو كمار أرضي بعدن كو يكراشي السحتو zaga yawancin wararan su kai irin wannan shi din ake yi shine wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Akwai wurare ɗan kadan wanda Allah ya yi amfani da wannan dan amma yana nufin shi wanda yake na halalun, dan haka sai ya kayyade shi da abin da yake bayanin cewa ana nufin shi ne na halalun dangane da dukiyar maraya. Allah madaukakin sarki yana cewa wabtalul yatama hatta idha balagha an-nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Anan ne yayi amfani da shi cin dukiya amma sai kaide shi ce bil ma'ruf shi na halalun kenan. Inda ba kayyade wannan ba to hani ake yi mummunan shi ne. Kaga na farkon yace wala ta'kuluha israfan wa bidara, kada ku ci dukiyar marayu da almubazziranci, kuna gaggawa ku cinye dukiyar kafin su yi girma, kada ku yi haka. Yace wa man kana ganiyan falyastafis, wanda yake mawadaci ne ma ya kame hannu ka kula masa dukiyarsa ba tare da ka shiga komai ba, saboda kana da wadata baka bukata. Amma wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, wanda yake mabukaci ne, kana da maraya, yana da dukiya, kana aiki cikin dukiyar kuma kai talaka ne, sai ka cire gurgurdan aikin da kai shine falyakul bil ma'ruf, ka ci amma ta hanyar da ta dace. To wannan kenan lafta ce ta alqur'ani, ku gane wannan. In kaga akal kaga mal to a mafiya yawan wuraren shi ne na dukiya wanda yake haramun. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan ta'abiri din da yake magana akan as-sab'ul mudiqa, sai ce wa aklu malil yatim, shin dukiyar maraya. Istanbul sab'ul mudiqa sai ce wa aklu malil yatim, da cin dukiyar maraya. Saboda wannan ta'abirin dama yana nuna shi ne wanda yake bai dace ba. In ana son a nuna shi wanda yake ya dace, to ana kayyade shi ne da abin da zai bayar da wannan ma'ana, kamar yadda Allah yake anan falyakul bil ma'ruf a cikin suratu an-nisa. Allah madaukakin sarki yana cewa kada ku ci dukiyoyinku. Dukiyoyi al-amwal jam'i ne na mal, to yana da kyau mu san me ake nufi da al-mal. Da wadansu sun dauka dukiya shine kudi kawai, baba to ba haka bane. Menene almal? Ibn Ashur yayi ta'rifi na almal, kuma ina ganin ta'rifi ne wanda yake gamamme, yana da kyau mu karanta shi. Yana cewa ma bi qadarihi yakunu qadaru iqamati ma'ashi ma bi qadarihi yakunu qadaru iqamati nizami ma'ashi afradi an-nas fi tanawul ad-darurat wal hajat wat tahsiniyat بحسب مبلغ حضارتهم حرم بكدح. yace abinda gwargwadon samun sa a wurinka, gwargwadon yadda za a rayuwa za ta zauna da gindinta na ɗaiɗaikun mutane wajen samun makansu abubuwa na larura na rayuwa da abubuwa na buƙatar rayuwa har ma da abubuwa na jin daɗin rayuwa, gwargwadon wayewan kansu. Wannan abin wanda suke samun shi ta hanyar nima da wahala. Me yake nufi? Cewa abu ne wanda yake da ƙima, wanda gwargwadon samunka da wannan abin, gwargwadon yadda a rayuwarka za ta inganta a matsayinka na mutum. Ingancin rayuwar ta wani ɓangare ta samun makanka buƙatunka na rayuwa. Buƙatu na rayuwa malamai suna kasa shi gida uku ne. Na farko shi ne daruriyat ɗin nan, abubuwan da in babu su babu rayuwa, ba zai yiwu a rayu ba. Yanzu da muka fara magana abu, in babu abinci ai ba zai yiwu a rayu ba, mutuwa za a yi. Sannan abu na biyu su ne buƙatu, abubuwan da in babu su za a rayu amma za a sha wahala. Sannan buƙata martaba na uku su ne abubuwa ne na ado na rayuwa, wanda inda su rayuwa za ta ƙara inganta. Zai zanto ana cikin walwala, idan babu su to babu wani kunci da za a shiga ciki. Irin nau'uka na riguna na alfarma, irin nau'uka na ababen hawa na alfarma da ire-irensu, ana buƙatar su a rayuwa don jin daɗi ko? Amma don babu wannan, akwai wanda zai iya biya wannan buƙatar amma bai kai wannan kyau ba, ba wani matsala ba ne a rayuwa. To gwargwadon samunka da wannan, gwargwadon yadda za ka iya biya wa kanka buƙatu a waɗannan martabobi guda uku, yace kuma haka yin gwargwadon wayewa ko habara na mutane. In an ce habara shi ne ci gaba na mutane a harkokinsu na yau da kullum na duniya da ya shafi a rayuwa na abubuwan da ake sarrafawa, gine-gine ne, abubuwan hawa, abubuwan abinci da tsari na zamantakewa na hukuma na sauran dai abubuwa na rayuwa. Wannan shi ake nufi da habara, wanda za ka iya gani maddiyat. To gwargwadon wannan ka tara abinda zai taimaka maka, wannan abinda zai iya taimaka maka don rayuwarka ta tsaya, wato tsayuwa mai kyau. Kuma wannan abin ana neman sa ne, ba zuwa yake kana zaune haka ya zo maka ba. Yace wannan shine abin da ake nufi da dukiya. Amma sai don mu gane sai ya ƙara bayani. Yace yanzu iska da muke sha haka nan, yace ba za mu kira dukiya ma, ba za mu kira iska mal ba. Saboda mai ai muna buƙatar sa domin rayuwarmu ta inganta ko ba yana cikin daruriyat ba? Amma mu muke ba kanmu shi iska ai ba ya ce da Allah ya haka. Saboda haka ba wanda zai ce wannan iskar dukiyarsu ce, saboda haka ba a kiranta mal. Haka nan ruwan sama, kaga muna buƙatar ruwan sama, saboda muna buƙatar ruwa mu rayu ko? Amma ruwan da ke zuwa daga sama ai ba wani yake zuwa ya neme shi ba. Saboda haka ba ka kiransa mal. Haka nan ya ce ruwan da ke kwazazzabo da ruwan arafi da sauransu, su wannan ba a kiransu mal da wannan islahin da yake magana. Saboda mai ba wani ne ya je ya kawo su ba, ko ya neme su, ko ya yi aiki ya same su ba. Haka nan ƙasa, haka nan wanda ke layi, wanda kawai an zo an gan shi ne haka nan, ba ka ce maza dukiya, don ba zai yi ku ce naka ne ba, alhali ba ka yi komai ba dangane da shi. Sai ce amma, ok, sai ƙara abu guda, ya ce kuhuful jibal, su ba a kiransu mal. Koguna da suke cikin duwatsu wanda haka kawai Allah ya su ba wani ne ya je ya fafasa ya tattaka ya kogo ba yake su ma ba a kiran su mal yace inuwa na abin nan bishiyoyi su ma ba a kiran su mal duk abubuwa ne da ake amfana da su ai ko amma saboda ba kai kaje ka neme su ba ba a kiran su dukiya sai ce amma ruwan da aka tone rijiya aka same shi sunan sa mal saboda me an yi aiki sannan aka same shi kasa da wani zai ya gyara ya tattara ya daga shi ya kintsa shi waje guda ya zama dukiya saboda ya yi aiki haka nan ciyawa in mutum ya yi ciyawa ya gyara shi ya zama dukiya haka nan abin nan itace in ka je ka sassaka itace ka yi shi yadda za a zo a yi girki da shi ya zama dukiya ina fatan kun gane idan ka je ka samu dutse ka gyatta wani waje kai kamar daki kai ne kai ya zama dukiyanka kun gane ko misali a babarin ba ku wani misali guda ɗaya ku ƙara gane wannan ruwan zamzam lokacin da ya zo da mala'ika Jibril ya zo ya haƙa shi a lokacin ba dukiyan kowa ba ne sai lokacin da Hajar ta fara ta keɓe shi ta mai masa mai ake cewa ta gewaye shi a lokacin ne ya zanto nata shi ya sa ma ta ce wa kabilar Jurhum za ku zauna amma ruwa ba naku ba ne ruwa nawa ne so ruwa ba mulkin wani ba ne ba dukiyan wani ba ne sai in ya yi wani abu wanda zai katange shi amma haka ruwa yana tafiya a ransa kowa yana iya zai amfani da shi ba saboda haka ba dukiya ne nawa ne ba wannan kenan sai ya ce to dukiya in an ce dukiya kala uku ne in ji Attar ibn Ashur wannan ya kasa dukiya kala uku ne gwargwadon yadda ake amfana da shi gwargwadon yadda yake inganta rayuwa na dan adam gida uku ne gida na farko sai ce shi ne wanda zai inganta ma rayuwa ne da zatinsa baya bukatan wani abu daga waje sai ce wannan kuma shi ne abinci abinci kamar tsirrai kaga yanzu zaka je in kana da gonanka ko kana da gona ka yi shuki idan ya nuna zaka zo ka dauka kana dauka zaka iya sa a bakin ka akwai su bayawa irin waɗannan abinci ko kaga ba sa bukatan wani abu yace kamar tsirrai da ake cin su haka da kuma ƴaƴan itatuwan da ake cin su haka da kuma dabbobi in kana da dabbanka in za kana son ka ci shi bayan ka kawai zaka yi ba baka bukatan wani abu kuma ai ko in kana son ka yi amfani da gashin sa ko da fatan ko da nono ko kana son ka hau kaga kawai mubasharatan ne yace wannan shine mafi koli wajen inganta rayuwa dangane da abin da yake dukiyarka wanda in kana bukatar su kawai zaka dauka kai amfani da shi ya biya ma bukatunka a waɗannan martabi guda uku da muka ambata na daruriyat ko hajiyat ko tahsiniyat ya dawo ayoyi da suke bayani akan wannan din Allah yana jingina shi zuwa gare mu a matsayin dukiyoyinmu wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswatiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin hakana Allahu alladhi ja'ala lakum al an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun yace da wannan ne larabawa suna kiran al ibil raquma suna kiran samal kuma a wajen su shine dukiyar da yake kowanne ma daraja sai sallallahu alaihi salatu wassalam yake cewa da Allah ya shiryar da mutum dai ta hanyar ka ya fi maka a baka mai ne humurun na'am wasu nawaka ne na raƙuma jajaye wanda sun fi kowanne daraja
al-ibulu malul arab haki cewa du abin nan raƙun masu ne dukiyoyi na wato ainihin larabawa saboda haka abubuwa jinsi na abinci su ne dukiya da suka fi kowanne ƙima don ana amfana da su da zatin su ba tare da an buƙaci wani abu daga waje ba shi ne annabi alaihi salatu wassalam yake cewa dan adam zaka ji yana cewa yaqulu ibnu adam mali mali kamar da zaka ji sai muslim dan adam zaka ji yana tinka yana cewa dukiya na dukiya na sai annabi ya baka tarifin mai dukiya yace wa halaka min malika illa ma akanta fa amrayt me kake shi na dukiyanka in banda aban nan da kace ya shiga cikin ka mahallu shay shine ma'kul ne ko abinci jinsin abinci wannan su ne mafi kima na wato ainihin dukiya au a'taita fa aghnay ko wanda ka bayar ma wani a sakamakon bayarwan wani ya wadata daga wata bukatarsa har zuwa ƙarshen hadisi din yace to wannan shine nau'i na farko na dukiya nau'i na biyu yace ma tahsulu tilka al-iqamatu bihi wa bima yukammiluhu mimma yatawaqqafu naf'uhu alayh yace shine wanda za a samu ayyuwar rayuwa da wannan abin amma tare da abin da yake cika shi wanda wannan abin dole yana dogaro ne a kansa idan ba a yi wannan ba ba za a iya yi cikakken amfani ba da wannan din sai ce misali kamar filinka da kake son kai noma a ciki kaga filin noma dole sai an yi noman za a amfana da filin saboda haka bai kai na farko daraja ba saboda shi sai an samu wani abu in ba a samu yadda za a yi noman ba kaga dukiyar za ta zama ba amfani sai da dama an shirya ta ne domin a yi noma a cikinta koko dukiyar da koko filin da ka mallaka domin kai mai domin kai gini a kai sai an samu mai abubuwan gini ko da magina din idan babu su kaga ginin ba zai yiwu ba sai ce haka nan dangane da alwaqud wuta na girki sai an samu abubuwan da za su hada maka wutan ai yawwa sannan ka ce wannan wutan nawa ne haka nan ruwa na shayar da da abin nan a yake cewa bishiyoyi ko gona din ma da shuka dole shi wannan sai ka je ka nemo shi ai musamman in kana noman rani ne ba ba sai ka je ka nemo ruwa ba ya wato irin wannan ruwan da sai ka je ka nemo shi din daraja ce ta biyu na wato ainihin dukiya sannan da duk abubuwa na sana'a abubuwan da zaka mallaka don yin wata sana'a kowane irin sana'a ne kayan da dole sai ka same su kafin kai wannan sana'a kaga su ma dukiya ne amma martabar su bai kai martaba na wancan na farko din ba sai abu na uku yace shine ma tahsulu al-iqamatu bi'iwadhihi mimma istalaha al-basharu ala ja'lihi iwadan lima yuradu tahsiluhu min al-ashya shine wanda zai kawo inganta rayuwa din amma ta hanyar bayar da wani abu a madadin sa abinda mutane suka yi yarjejeniya a tsakaninsu cewa abu kaza ya zanto madadi na abu kaza wannan shine kudi kenan shine kudi wanda kana da riga kana bukatar kudi ko kaga riga mulkin ka ne amma sai da kudi ko wani yana da kudi ko yana bukatar riga sai in ya baka riga sannan zai mana za a canza wannan shine an-nuqud ko an-naqd ko al-umla da can ana amfani da zinari da azurfa ko yanzu ana amfani da nas ne ko wannan kudi naira da dala yace to wannan bai kai nau'i na biyu ba wajen kima saboda mai zaka iya rayuwa babu wannan in kana da sauran. Idan kana da kayan abinci wanda zaka iya sarrafa ka ci, wanda baka bukatar ka sayi wani abu ka hada da abincin, kaga zaka rayu masha Allah ko. Haka nan in kana da gona da kana da ƴan uwa, za su iya zuwa ka nemi agajin su zo su taimaka musu, su taimaka maka, za ku iya yin wannan, ka gama ka ba su wani abu na wato ainihin gona din. Amma shi wannan shi ba dole sai kana da shi. Shine na uku, shine wannan dukiya, yake cewa wajen tabbatar da rayuwa na ɗaiɗaikun mutane, wannan shine a martaba ta uku, shine a martaba ta uku aslan kenan. Amma wani lokacin abin yana canzawa ko, saboda yanzu in mutum yana da wannan zai iya mallakar sauran da sauri, kuma ya sarrafa abin nan mai wanda ke asali yake da waɗancan ɗin. To wannan shi ne abin da yake nufi, abin da gwargwadon mallakanka da shi, gwargwadon yadda za ka samu abin da kake bukata na yau da kullum don inganta rayuwanka, shi ake nufi da dukiya. Ya ce amma ba wanda ka same shi ta hanyar nema, an sha wahala, an yi gumi kafin a same shi, shi ake kira dukiya. Abinda baka zubar da gumi ba, baka yi wani aiki ba don nemansa, ba dukiya sunansa ba. In na ce baka yi ba, wai dole sai kai ba, dole an yi kafin aka same shi. Ko da kai an zo an baka kyauta ne, an baka kyauta ya zama naka ko, amma dole wani ya yi wani abu kafin ya samu wannan. Sai ya ce abin da yake nufi kenan da cewa hasilan bi kadah. To akwai hanyoyi kuma ta yadda za a yi gumi ɗin a samo dukiya, shi ma ya ce a dunkule, ya ce a hanyoyi guda uku ne na nima ko samun dukiya. Hanya ta farko ya ce shi ne zuwa mutum ya je ya ɗauki dukiyan daga ƙasa, daga ƙasa shi ne at-tanawulu min al-ard, inda Allah ya ce mana huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah shi ya halitta muku duk abin da ke ƙasa domin amfaninku. Saboda haka wannan yana magana akan ma'adinai kenan, ma'adin. Kamar da za mu zo makaranta, Al-Ghazali yake faɗa cewa dukiyoyi kala huɗu ne. Kala na farko ya ce shi ne al-ma'adin, ma'adinai, abubuwan da Allah ya saka a bayan ƙasa, ya ce waɗannan su hukuncinsu halalun ne, babu haramun a cikinsu. Zuwa za ka yi kawai mana ainihinsu a zatinsu halalun ne, sai da in kaga ya zama haramun to wani ya riga ya je ya keɓe ne, ya yi aiki a wajen ko, in ka zo kai kuma ka ce za ka yi amfani da shi to zai zama haramun, saboda shi ya riga ya. Amma a matsayinsu na kawai jinsi na ma'adinai, halalun ne mu amfana da su. To abinda zai halatta maka ɗin amfani da su ɗin shi ne ka je ka ɗan yi wani abu ko, shi ne in abu ne da ke cikin ƙasa ka yi ƙoƙari ka cire shi. Wani ma'adini ne ka tone ƙasa ka cire shi, wani waje ne ka ƙasa ne ka je ka kewaye ya zanto naka ka yi wani abu a wurin, shi ne at-tanawul min al-ard. Sai bayar da misali ya ce kamar ka je ka yi itace da muka ambata, kamar ka je ka yi abin nan, ka je ka yi shema ka kawo ciyawa abincin dabbobi, ko ka je ka yi farauta, suna wannan suna cikin al'ashiya ɗin abubuwan da suke abin nan, ko kuma ka je ruwa ka shiga ka yi su, shi ma ka yi farauta, ko kuma samaru shajaril badiya ka je bayan gari, daga itatuna ga sunan daban kala-kala sun yi ƴaƴa ba na kowa ba ne, in ka je ka cire ya zama naka, ko abin nan al'asal zuma a jeji ba a gonan kowa ba, ka je ka samu ka yi yadda za a yi ka kwaso ka san ai ba za ka ɗauki zuma haka sai ba sai ka yi wani abu ko, idan ka yi wannan hanya kenan. Ya ce wannan yana iya zanto bila muzahama, tana iya ka je kai ba kowa kai kai kaɗai, wa kad yakunu bil muzahama, yana iya ku zo ku biyu ko ku uku, to duk wanda ka kama shi ne naka. ina fatan mun gane yawa wanda ya riga zuwa to wajen shine na shi yanzu a ce dutse ne ko a ce garin da misali ba kowa wanda ya fara zuwa ya zauna ya kebe wuri to shine mai gari eh wajen shine na shi to wannan hanya na farko kenan ka dauko abu daga kasa wanda wani bai riga ka ba hanya ta biyu yace shine al-istintaj shine wani abu da kake da shi ya hayayyafa maka ka san ashe ka kula da shi zai hayayyafa maka ci gaba sai ce misali shine bil wilada kamar kana da dabba ta haihu ai sai ka kula da ita za ta haihu sai ka kula da abin kuma zai girma haka nan mutum ya je ya shuke haka nan in kana da dabba ka je ka mai ka tatse nononta shi ma wannan kaga duk wannan da sai kai gumi dai ko haka nan ga mai sana'a kamar mai sana'an karafe kamar mai kira kamar mai yin tufafi kamar mai yin makami duka waɗannan kaga zai ɗauki wani abu ne ya hada sai ba shi wani abu wannan shine ma'anar istintaj ɗin to hanya na biyu kenan kamar mai yin takalmi kamar mai bayan ya ɗauka abu kaza ne ya hada wannan da wannan ya hada sai ce ga takalmi ko mai ɗinkin hula ya yi wannan ya hada sai ko na gargajiya ko na kamfani duk wannan shine tariqa na istintaj sai tariqa na uku shine shi at-tanawul min yadil ghayr fi ma la hajata lahu bihi shine abinda zaka karba daga hannun wani abinda shi yanzu bai bukatan sa sai baka wannan imma ya zanto mutum ya baka abinda ya fi bukatar sa yana da bukata yana da abinda zai biya masa bukatan kuma akwai ragowa to sai ya baka ko kuma ta hanyar wannan cinikayya ko ya baka ta hanyar kyauta ko ya baka ta hanyar cinikayya kai ka bashi abu kaza ya baka abu kaza shi ma dai wannan ai an yi wani abu dai ko yawa shi kuma wannan kamar da zamu zo mu yi bayani nan gaba akwai hanyoyi na wannan imma da sarrai imma ma da karfi akwai wanda za a karba da sarransa ne akwai wanda za a karba da karfi kamar mutumin da ya hana a bayar da zakka ya hana ya ke bayar da zakka wanda za a kwace da karfi kamar dan tafi yaki na addini wanda musulunci ya yarda da shi akai ganima kaga ganimar da ake dibawa ma wadanda akai galaba akan su ai ba da sarransu bane ko amma dai ya zanto halalun ta wannan hanya din ma'ana tanawul ne min yadil ghayr an karba ne daga hannun wani waɗannan su ne hanyoyi guda uku na wato kadh ko neman dukiya abinda aka samu ta waɗannan hanyoyi guda uku ɗin wanda ke da siffa da muka ambata na tabbatar da rayuwa na ɗaiɗaiku wajen biyan buƙatuwa ko buƙatu na rayuwa na yau da kullum shi ake kiransa dukiya to waɗannan abubuwan ne ake cewa hada ku ci na junanku sai ta hanyar da ta dace duk abu wanda yake sunansa dukiya naka ko na waninka to kada ka ci shi ta hanyar da bata dace ba wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil al-imam ar-razi ya hakaito daga al-imam al-ghazali cikin ihya ulumuddin yana cewa ka sani dai annal amwal dukiyoyi suna kasancewa ne daga abubuwa guda uku a fanta zana ce hudu ko uku ya ambata na farko shine ce ma'adinai su ne ma'al al-ard inda wancan ya faɗa kenan ko abinda za su duka daga suna karkashin kasa imma kaskasan imma albar ko albahar abu na biyu sai ce su ne annabat nabat tsirrai wannan shi ya al-ard din ya raba su gida biyu ne ya ce ma'adin da annabat shi a maganar ibnu ashur dazu abinda yake to daga kasan duka ya shafi dukansu ya shafi ma'adinai ya shafi tsirrai sannan sai abu na uku anan shi ne ya ce al-hayawanat su ne al-hayawanat dabbobi to kaga in mun kai nazari sai muga ai bai cika ba ko ba waɗannan kadai sune dukiya ba yanzu ba mun yi magana abinda ewa ba na kudi ai shi ma dukiya ne ko amma kaga bai shiga cikin wannan abinda al-Imam al-Ghazali ya ambata ba to kowa yana ambatan gurgudan abinda yazo masa ne a lokacin da yake rubutu sai an yi darasa istiqra'iyya za iya hada abubuwa din gaba dai zamu dawo kan wannan maganar nasa daga farkon sa insha Allah domin bayani akan abin da yake sa dukiya ko cin dukiya ya zanto batil ya zanto haramun a karkashin wannan ne yayi wannan bayani din kuma shi ma bayani ne wanda yake da kima da yana da ke mutum ya sani duk wannan bayanai ne a dunkulai fillatillan su ba a wajen tafsiri ake yi ba ana yin su ne a cikin ilimin fiqh babin mu'amalat abin bakin ciki shine babin da talibai ilima da yawa ba su cika damuwa da shi ba abin bakin ciki shine syllabus din mu na karatun Islamic studies na addini tun daga primary har zuwa jami'a zaka ga bai bayar da muhimmanci dangane da wannan mun fi bayar da muhimmanci a babul ibadat daga tsarki zuwa hajji amma bayan nan to dama aure tun da ana yin sa kullum ana abin nan amma abin da ya shafi buyuwa harkar wato mu'amalat almaliya to musamman mu dai a syllabus din mu na karatuttukan mu musamman a wannan kasa abubuwa ne yan kadan inda ma kaga an sa su da yawa to zaka samu karanta su ma yana da wahala mana kafin aje a karanta su zangon da aka diba na karatu din ya kare wannan shi yasa muke da matsaloli sosai a harkan cinikayya na yau da kullum da dama yan kasuwan mu da sauransu ba su san hukuncen addini dangane da kasuwanci da suke ko hulɗa da suke yi na wato ainihin dukiya ba Allah madaukakin sarki yana cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil anan yace kada ku ci dukiyoyinku sai bayar da ihtimali guda biyu da ya ce amwalakum dukiyoyinku al-imam ibn jarir at-tabari yake cewa abinda yake nufi anan la ya'kul ba'dukum mala ba'd kada sashenku su ci dukiyan sashi wannan shine ihtimali na farko kuma shine zahirin magana shine wanda wasu malamai suka ma rinjayar saboda mai kamar da Abu Hurairah shine ke faɗa saboda Allah ya ƙara ya ce bainakum kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku tunda an ce a tsakaninku kuwa kenan wannan zai ci na wannan ne wannan ma zai ci na wannan to kada sashenku su ci dukiyan sashe bil batil ta hanyar da bata dace ba ta hanya wacce take ta haramun yace faja'ala ta'ala zikruhu bidhalika akila mala akhihi bil batil kal akili mala nafsihi bil batil sai Allah ya sanya shin dukiyan dan uwanka ta hanyar da bata dace ba kamar ka ci dukiyan ka ne naka ta hanyar da bata dace ba kun ga kuma hankali ai ba zai tafiyar da dukiyarsa a banza ba al-batil shine al-zahib al-khasir abinda yake tafiya hasarance a banza wanda bai da tabbas shine al-batil kamar zamu zo mu ƙara bayani akan wannan to Allah yake amakon Allah ya tayi akul ba'dukum amwala ba'd sai ce la takulu amwalakum kada sashen ku su ci dukiyan sashe amma sai yace kada ku ci dukiyar me hikimar wannan na farko ne uslubin ina larabci wanda laraba suna yin haka din domin qur'ani ma yayi amfani da wannan a wurare da dama shine ibnu jarir yake cewa wannan sai dai da fadin Allah wala talmizu anfusakum kada ku aibanta junanku ko ai baya nufin kada ku aibanta kansa ai mutum bai aibanta kansa ko sai dai mutum yayi da kansa to manan la talmizu anfusakum kada sashin ku su aibata sashi haka ne inda Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku yana nufin kada sashin ku su kashe sashi bayan nufin kada kai ka kashe kanka ba, duk da cewa saboda lalacewa dan adam ana samun mutum ya kashe kansa haka kawai, shine suicide kenan ko?
Yawa.
Amma generally dai mutum bai kashe kansa haka kawai, saboda haka abinda ake nufi kenan wannan shine ihtimali na farko, kuma shine ihtimali wanda yake zahiri. ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل. فلمسنا شيء أبدا إذا الله يكين ونن إشارة إزوا جا إلا هو حكمة ديسا أكشي كذا كشدوك يا وندم سبوا دمي إذا كي كي يشدوك يا وني تهني دبته داشي با كمر كنا sunnan ta wata mummunar dabi'a ce wanda wani ma in ya gani kai haka din kuma ka kwana lafiya shi ma zai yi haka, so in dai zaka ci na wani gobe ma wani zai ci naka haka, saboda haka in ka ci na wani kamar ka ci naka ne, saboda mai ka bude hanyar da kai ma za a zo a ci naka. Sannan abu na biyu, Allah madaukakin sarki yana son ne mazanto al'umma dai mazanto kamar tsintsiya madaurin ki dai ko, shi yasa yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, dan haka ya dace a ce yanda zaka kare dukiyanka haka ya dace ka kare dukiyar dan uwanka, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال ممني وجن سويين جوننسو دا جنكن جوننسو دا توسين جوننسو كمار جنجن جتيني قدا إذا وانت بانجري يسامو مسألة يكوكا تو دي سوران جتيزي أمسا سيتاش تو حكي داشي حكي داشي in an daukewa dayan mu dukiya ta hanyar da bai dace ba, ya dace dukkanin mu mu ji bakin ciki, kuma ya dace dukkanin mu in mun ga za a yi haka mu hadu mu hana wanda yayi nan, mu hadu mu kwace dukiyar mu mai wanda yake da shi mai asalin dukiya din, saboda a tabbatar da waɗannan ma'anoni na ukhuwa din da haɗin kai da daidaituwa tsakanin mu din, shi yasa Allah yake amfani da wannan uslubi din a dukiya haka yake wajen kawo kashe kai, duk abin haka yake in ka kashe wani kamar ka kashe kanka ne, saboda ka bayar da kofa da kisa zai yadu wata rana kuma zai dawo kanka, to haka ma batun dukiya. Shi yasa Allah yace wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, tarbiya ake mana na kare mutuncin juna da kare dukiyar juna, to Allah madaukakin sarki ya bamu dama na kare dukiyar junanmu da kuma gudun cin dukiyar junanmu ta hanyar da bata dace ba. Ina ganin lokacinmu yayi, za mu tsaya nan insha Allah, sai mai tsaya mai zuwa za mu dora a karkashin wannan dogon bayani da muke anan, in mun zo ayi da suke da kama da irin wannan kun ga ba za mu manta ba kenan. وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.